نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنكوا نامنا غيسوا تأدين المسلم جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سوغو ديا والله سبحانه ألرتر وانا مجلي سيما البركة نا مسجد ابن تيمية رحمه الله تعالى majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalam Khairul Anam wallafar Al Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al Maqdisi rahmatullahi alayh. Wannan majalisi shine na 122 a wannan yammaci na Laraba 27 ko 26 ga watan safar hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wadda yake dadai da 20 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba muna cikin kitabu zaka, hadisin da zamu tashi kansa daga wannan littafi hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki yadda da shi.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في رقيق.
وانا حديثي عن صامودك أبو هريرة الله مدعوك كنسر كير ددش يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي منزم الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة باب زكاة أكم مسلمي cikin bawansa da kuma dokinsa. Mun san bayi suna daga cikin jerin duki da shi ka samu kuɗi kuma zaka iya fidda kuɗi ka siyo, kaga kenan dukiya ce. To shi ma doki dukiya ce tunda saya ake kuma ana sayar da shi. To a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar waɗannan nau'uka guda biyu na dukiya babu zakka cikin su. Kenan mutum ko bayi 100 ya mallaka ba zakka ciki, ba za a ce sai ya fidda zakkan bayin nan ba. Ko bayi 1000 mutum ya mallaka babu zakka cikin su. Haka nan dawaki da mutum ya mallaka ko da 100 ne ko 1000 ne babu zakka cikin su. Haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bayyana. Wannan ƴan uwa zai nuna mana sassauci na wannan addini namu na musulunci. Sannan kuma za a fahimci cewa zakka da aka wajabta mawadata ba an yi bane dan a kuntata musu ko a takura musu. Inda dan a kuntata musu ne ko a takura musu, ba za a toga ta wasu abubuwa a ce babu zakka ciki ba. To wannan duka yana nuna rahama ce ta Ubangiji da sassauci irin nasa, hatta ita zakkan da aka wajabta ta bisa ga rahama da jin kai da tausayi na Ubangiji. Yana tausaya ma marasa shi waɗanda suke mabukata. To wannan yasa Ubangiji ya shar'anta mana zakata yanda su waɗanda Ubangiji ya ba su su ba ma wanda ba su da shi, sai zamanto sun dago su bisa ga rahama irin tasa subhanahu wataala. Kenan idan mun fahimci wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu fita da natija. Wace iriyar natija ce za mu fita da ita? Natijar ita ce nau'ukan abubuwa guda biyu babu zakka cikin su. Nan kamar misali ne annabi ya bamu. Kenan wannan ba shike takaita rashin zakka cikin dawaki da bayi ba. Duk wani abu da ke jinsin dawaki ba zakka a cikin sa. Kaman misali annabi ya bamu, domin mun san annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi fasaha wajen magana. Idan ya faɗi abu ne akan rika na dukiya dan ya ma hidima mota, kaga yanzu motocin da ka rika dan su yi maka hidimar gona, kai hamshakin manomi ne, kana da motoci 100, motocin nan kuma duk ka sadaukar da su kai aikin gona suke, to babu zakka cikin su. Ina fata mun gane. Ko kuma shanaye, ai shanaye har yanzu ana amfani da su wajen noma, kana da shanu 200 duka kuma noma suke maka, to shanu 200 nan babu zakka cikin shi. Kenan duk wani abu da ka tanadar dan ya maka dawainiya, ya ma hidima, ya ma aiki, to babu zakka a cikin sa. Sai dai idan kana amfani da shi ne wajen kasuwanci, to nan kuma zakkar kasuwanci ake magana, ba zakkan abun ba. Yanzu misali inda tijara mutum yake na shanaye, to idan an tashi zakkar ba ta shanu bace, kamar yadda muka yi bayani a makon da ya gabata, zakkar ta dukiyar kasuwanci. Mutum yana kasuwancin bayi, in an tashi zakkar ba ta bayi bace, ta dukiyar da yake kasuwancin bayin, ma'ana za a fitar da zakkan daga dukiyar da yake wannan kasuwanci da ita, amma ba wai a karan kansu su bayin ba. To wannan kai kiyasi akan duk wani abu da mutum ya mallaka, wanda ya mallake shi ne dan ya masa dawainiya, ya masa hidima, to wannan abun babu zakka a kansa. Sai dai kuma abun da ya masa hidimar, dukiyar da ya samar, nan kuma sai a duba a ga ta kai nisabi, ta kai, to ita kuma akwai zakka a kanta. Amma shi karan kansa wannan abun da ya tanadar, a jakuna ne ya tanadar dan su masa aiki, babu zakka a kansu. Motoci ne ya tanadar su masa aiki, ba zakka a kansu. Jirage ne, akwai wanda zaka ga ya mallaki jirgi 5, wani 10, wani 50, kuma ya mallake su ne su masa aiki, to jiragen ba zakka a kansu. Sai dai abun da jiragen suka samar na dukiya, ita ce kuma za a duba zakka a kanta. Akwai wanda ya mun tambaya cikin azumin Ramadana cewa su suna harkoki ne na mota, to kuma sautari da dama idan kudi ya dan taru sai su sake sayan wata motar, kudin baya zama yanda zai kai nisabi, to shin su akwai zakka a kansu? Nace kwarai akwai zakka a kansu. Da ka duba ka ga jarin naka, ka lissafa motoci 100 kake da su, to in ka lissafa jarin nawa ne duka? Jarin moto ba wai sai akwai garin kudi a kasa ba, a yanzu kana da motoci guda 100, motoci 100 din nan kudin su zai miliyan 200 ko 500. To kaga in ka tashi zakkan da zaka fitar daga naira miliyan 500 zaka fitar, ba wai sai akwai garin kudi a kasa shine zaka fitar masa da zakka ba, a jarin naka zaka duba, in ya kai a fitar masa da zakka shekara take wayo sai ka kasa ka fitar masa da zakka, ka fidda haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala. Yace wallahi ya fahimta kuma ya gamsu, amma da abun yana daure masa kai, dan kafin shekara take wayo dan kudin da ya tara wanda ya kai nisabi sai sai wani abu kuma, ko ya sai wata mota, ko ya hada wata mota, ce to amma yanzu abun ya fito masa. To duk wani abu da ka tanadar yana maka dawainiya, yana maka hidima, wannan babu zakka a kansa. Haka za mu fahimta daga wannan fadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa. Wannan abun da ya shafi bawa kenan. Sai abun da ya shafi doki, wata illa ce ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu zakka akan doki da bawa ya mallaka. Malamai suka ce illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore zakka dangane da doki da bawa ya mallaka saboda shi doki galibi ana mallakan sa ne dan ahau yanzu duk abin da ka mallake shi dan hawa babu zakka a kansa koda kuwa wannan abin ya kai nisabi na zakka to ba zakka a kansa yanzu wanda yake wani zaka ga yana da motoci 10 a gidansa kuma duka na hawa ne motocin nan kuma in ka lissafa sai kaga za su kai miliyan 30 40 wani ma za su iya kai miliyan 100 to babu zakka akan saboda bai tanade su ba sai dan ya hau to shi yasa anan annabi ya ce babu zakka a dokin mutum saboda doki ana mallakan sa ne dan hawa kenan yanzu duk wani abu da aka mallaka dan hawa babu zakka akan shi motoci ne ka mallaka dan hawa jakuna ai ana amfani da su wajen hawa ko kuma ai amfani da su wajen aiki to kowane bangare akai amfani da jaki shi ma babu zakka akan sa sai dai in kasuwancin sa ake sai ya zamanto zakkar na kasuwanci to wannan illar da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu zakka akan doki kenan saboda doki hawan sa ake to haka nan jaki zai shiga babin doki haka raƙumin da ka mallaka dan hawa shi ma zai shiga babin doki haka nar motoci da mutun ya mallaka dan hawa duka za su shiga babin doki da duk wani abun hawa da ka sani wanda mutun ya mallake shi ne dan ya hau to wannan duka babu zakka akan su sai a ƙarshe mawallafin wannan littafi yace wa fi labdin a cikin wani lafazi daban ba wannan ba illa zakatal fitri fir raqiqi sai dai zakkar fiddakai a bawa bawa ana fitar masa da zakkar fiddakai amma shi a karan kansa ba a fitar da zakka daga shi daga bawan a ce yanzu ina da bayi 100 ya kamata in fidda bawa daya zakka ya in ya shekara babu wannan to amma shi karan kansa bawan da ka mallaka zaka fitar masa da zakkar fiddakai kenan wannan yana nuna bambanci tsakanin zakka ta dukiya ko amfanin gona ko dabbobi ko kaja ta kasuwanci da kuma zakkar fiddakai ita waccan zakka ta dukiya ba a fitarwa sai ta kai nisabi kuma ana fitarwa ne daga dukiya amma kuma zakkar fiddakai ana fitarwa mutane ne mun gane bambanci waccan zakkar a dukiya ake fitar wannan kuma a mutane ake fitarwa shi yasa annabi ya ce akwai zakka akan bawa ma'ana bawa zaka fitar masa da zakkan fiddakai in ka tashi ka fitarwa matarka ka fitarwa ƴaƴanka to bawan ka ma zaka fitar masa to amma wannan hadisi ɗan uwa da mawallafin wannan littafi ko wannan lafazi cewa da yi wa fi labdin illa zakatal fitri fir raqiq wannan lafazi babu shi cikin Bukhari babu shi cikin Muslim kenan wannan yake nuna mawallafin littafin ya saba sharadin sa menene dama sharadin sa zai kawo mana hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan idan kuma ba su yi ittifaki ba yankan ce wa fi riwayati Muslim ko wa fi labbi Muslim ko Bukhari yakan nassanta ya ambata ce wannan na Bukhari ne ko kuma wannan na Muslim to amma nan da yace wa fi labdin me karatu me zai fahimta zai fahimta cewa a wani lafazi na Bukhari da Muslim illa zakatal fitri fir raqiq to amma kuma abun ba haka bane wannan lafazi ya zo a cikin sunanu Abi Dawud fadin annabi illa zakatal fitri fir raqiq bai zo cikin Bukhari ba bai zo cikin Muslim to wannan kamar yadda muka ga misalan irin wannan a baya za mu fahimci cewar dan adam tara yake bai cika 10 ba kamala kamar yadda muka bayyana a baya ta ubangiji ce ubangiji shine kammalalle 100 bisa 100 amma dan adam di yadda ya kai ga ilimi da fahimta to dole yana da naƙasu a tare da shi wa fauka kulli dhi ilmin alim duk wani mai ilimi saman sa akwai mai ilimi ko wanda ya fi shi akwai lafazin da yazo makamancin wannan cikin muslim amma ba wannan lafazin ba fadin annabi sallallahu alaihi wasallama laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatal fitri wannan shine yazo a sahihu muslim laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatal fitr wannan shine yazo a cikin sahihu muslim ai mun ji ya bambanta da nan nan cewa kai illa zakatal fitri sirraki wancan kuma na muslim laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatal fitr shine yazo a sahihu muslim babu sadaka akan bawa sai dai sadakar fiddakai zakar fiddakai wannan shine lafazin muslim ba kamar yadda lafazin yazo a nan ba to wannan hadisi da muka karanta zamu dauki darussa da fa'idoji karkashin hadisi din darasi na farko da zamu fita da shi karkashin hadisin zamu fahimci cewar babu zakka akan bawa saboda shi ana riƙa ne galibi dan yayi dawainiya da hidimawa ubangidansa sannan kuma babu zakka akan doki domin doki galibi ana rikansa ne domin hawa a nan gurin an samu kauli na Abu Hanifa ɗaya daga cikin malaman mazhabobi guda hudu kan cewar idan dokin nan ya zamanto ba maza bane mutum kawai ya tara ko kuma ba mata bane mutum kawai ya tara aure ne ma'ana maza da mata ne cakuɗe Abu Hanifa yace to wannan dalili ne da zai sa dawakin su ta haɓaka suna bunƙasa suna yawa to in ko za su haɓaka su bunƙasa su yawa to akwai zakka a kansu Abu Hanifa Allah ya masa rahama yace a nan gurin dalilin da yasa annabi yace babu zakka akan doki saboda doki baya bunƙasa baya haɓaka dalilin da yasa yace babu zakka akan bawa saboda bawa baya bunƙasa baya haɓaka shi yasa annabi yace babu zakka yace to amma idan da za a hada maza da mata ta yadda za a na samun hayayyafa yace to akwai zakka haka Abu Hanifa ya bayyana to amma sauran malaman mazhabobi guda uku sun saba masa kan cewar annabi bai bambance tsakanin maza da mata da aure ba kawai annabi cewa babu zakka a dokin ba musulmi saboda haka sai a tafi da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto fahimtar da sauran malamai suka tafi a kanta ita ta furin jaye saboda ita ce take tafiya tare da dalili wannan hadisi da muka karanta cikin wannan babi idan nasi ya zo fahimta ba za ta yi amfani ba abu na biyu da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta duk wani abu da mutum ya jibge wa kansa dan ya masa ɗawainiya dan ya masa hidima ko kuma dan ya hau wannan abun misali abun hawa ne to komin tsadarsa komin yawan wannan abun babu zakka a kansa wannan sassauci ne na shari'a fa'ida ta uku da za mu fita da ita karkashin hadisin za mu fahimci wajibcin fitar da zakkan fiddakai wa duk wani wanda yake numfashi hatta bawa da yake karkashinka wanda ka rike shi dan ya maka ɗawainiya ko ya maka hidima to yanzu idan bawan da ka rike ba dan ya ma ɗawainiya dan ya ma hidima ba ne misali ka rike shi dan kasuwanci kai fataucin bayi kake za ka je ka siyo bayi a wancan kasuwar ka zo ka zauna da su ka kula da su ka dan ba su abinci su ci su ƙara kiba su ƙara kyau na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai ka sake sai da su ka ci riba to ire-iren waɗannan bayin akwai zakkan fiddakai a kansu an gane bayanin su akwai zakkan fiddakai a kansu babu na'am 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 annabi bai bayyana ba eh haka abinda muke tambaya bawan da ka rike shi dan kasuwanci zaka fitar masa zakkan fiddakai da na malan yana da rai da idan ka ci da shi mana in ka bar shi ba ciyarwa ai sai sai ya mutu da yunwa na amma ba ka ci da shi ba na ba za a cire masa to a zai cire masa shi ya faɗi a kansa kenan na to amma mu kula da lafazin annabi anan da ya ce illa zakatal fitri fil rakik sai zakar fidda kai a bawa bai bambance ba sawa'un wannan bawan ka rike shi ne dan ya ma dawainiya ko kuma ka rike shi dan kasuwanci annabi bai bambance ba shine Allah ya ce yana ga a fitar masa kage kenan ya kamata a fitar masa inda annabi ya ce illa zakatal fitri fil rakik bai ce fil rakik al muttakhadh lil khidma ba bai ce bai da bawan da ka rike shi dan ya ma hidima ba kawai annabi ya ce sai bawa shi za a fitar masa da zakkan fidda kai to anan sai muka fahimci kowace irin niyya ka riki bawan da ita to akwai zakkan fidda kai a kai sawa'un ka riki bawan dan ya ma hidima akwai zakkan fidda kai a ka rike shi ne dan kasuwanci akwai zakkan fidda kai kai kake ci da shi ba kai kake ci da shi ba annabi dai ya ce sai bawa shi za a fitar masa da shikenan mun huta shaida kan na'am bawan in ba musulmi bane a shi dama ai babu zakka a kansa me ba za ta amfanar da shi ba dama ai duk wani aiki da za a yi akwai sharadin musulunci shine matakin farko domin ko da an fitar ba zai amfanar ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci sassauci na wannan addini namu na musulunci da adalci irin na wannan addini namu na musulunci ta yanda ya kiyaye wa ƴaƴansa dukiyoyinsu ba duka bane aka ce kaza duka kaza sai ka bada zakka a'a wa'ad abubuwan da aka ce a bada zakkan in kana lissafa dukiyar mutum sai ka ga bai fi kashi uku cikin ɗari na dukiyar mutum ba abubuwan da aka ce a basu a bada zakka a kansu anan za mu fahimci cewar hatta gidan mutum da yake ciki babu zakka a kansa ko da kuwa gidan nan miliyan ɗari kaza ne da kayan da ke cikin gidan miliyan ɗari kaza ne to babu zakka a kansa mun fahimci bayanin wannan duka yana nuna mana sassauci na shari'a yanan kenan in ka kididdige dukiyar da ka mallaka waɗanda aka ce ka fidda zakkan bai taka kara karya ba a yayi yawa ba zai fi kashi goma cikin ɗari to wannan duka na fito mana da sassauci da sauki na shari'ar musulunci ta yadda ba ta tsananta wa ƴaƴanta wanda hakan zai sa su kosa su ji cewa su an ishe su su ji cewa su an furnace su su ji cewa su so ake a kassara su so ake a talauta su babu wannan dan duk wanda zai fidda zakka zaka tarar ko kadan ma ba zaka ga alama ba ko kadan babu alama in har ya kai ya fidda zakkan sai fitar ma bai san ya fitar ba saboda sassauci na shari'a wanda kuma bai kai ya fitar ba shikenan dama shi ba a tsora masa wannan zai nuna maka kamala da cikar wannan addini namu na musulunci حديث نجبة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركاز الخمس الجبار الحذر الذي لا شيء فيه والأجمع الدابة
وانا حديثي شما داي انسامو دغا ابو هريرة كمر حديث ديغا باتش yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al ajma'u jubarun. In an ce al ajma'u, abinda ake nufi da al ajma'u ita ce dabba, duk wata dabba da ka sani sunanta al ajma'u. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al ajma'u, me yasa aka kira ta da al ajma'u? Suka ce saboda batta magana, batta magana. Yanzu waɗanda ba Larabawa ba, ba ana ce musu ajamawa ba, walau ja'alnahu qur'anan na'am a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi. Harshen da ba Larabci ba an kira shi da ajami, saboda in kana maganan Balarabe ba zai san me kake faɗi, zai zama kaman kurma ne a gabanka. Harshen da ba Larabci, wannan yake nuna mana ɗaukakar harshen Larabci akan sauran harsuna. Shi yasa ma Allah ya saukar da littafinsa cikin harshen Larabci, saboda maɗaukakin harshe ne a duniya, ba harshen da ya kai harshen Larabci ɗaukaka. Sannan manzansa ya aiko shi cikin Larabawa, ba Larabe. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yaren Larabci yana da girma, yana da ɗaukaka, ya kamata musulmi ya girmama wannan harshe. Ya kamata ka ƙaunaci harshen, harshen manzanka, ka so shi. Amma za ka ga wasu daga cikin musulmi ƙyamarsa suke, wanda ya zama yana jinsa sai ana ganinsa almajiri, almajiri, ko kuma ɗan ƙauye, ɗan ƙauye, ko wanda bai waye ba. In kana neman wayayye, ka samu wanda ya san Turanci ciki da bai. Yawwa, wannan shi ne wayayye, shi ne ɗan gari, da shi ake zuwa, da shi ake dawowa. Amma don wani Larabcinka, me za a yi da shi? Imana, wallahi haka muke rayuwa, kuma cikin musulmi, society na musulmi. Amfanin me zai yi? Larabcinka na banza? Alhali kuma yana da kima gurin Ubangiji, ya saukar da littafinsa cikinsa. Manzonsa da ya aiko ba Larabe ne, dole musulmi ya so Larabci, saboda Alkur'ani, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a ce wai ka so Larabawa, jinsin Larabawa, saboda ai akwai Abu Lahab ba Balarabe bane, amma mushriki ne. Amma shi yaren wajibi ne musulmi ya so shi, ya kaunace shi, yaren addininsa, yaren Kur'aninsa, yaren manzansa, dole ya so wannan yaren, kuma ya fifita shi akan kowane yare. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al ajma'u, al ajma'u muka ce ita ce dabba. Me yasa aka kira ta da al ajma'u? Malamai suka ce saboda batta magana, shi yasa aka kira ta da al ajma'u. Kurmiya ce batta magana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jubarun, ma'ana abinda ake nufi da jubarun shine ta'adin da dabba ta yi, ya tashi a tutar babu, shine jubarun. Idan karya wani ta yi takar banza, ai ta karya banza, ta taka wani ta karya shi, to ta karya banza, babu diya, babu kisasi. Akuya ta zo ta taka yaro ta masa rauni, ba za a ce sai ta biya kuɗin raunin da, to ai ba ta da hankali. Ko kuma a ce sai ubangidanta ya biya, ai ba shi ya tura ta ba. Shi ne abin da annabi yake nufi, al ajma'u jubarun, dabbobi abinda suka yi na ta'adi ya tafi a banza, ba biya, ba kisasi, ba ɗaukan fansa. Akuya ta taka mutum ta karya shi, ba za a ce ita ma sai an karya ta ba, jubarun ya tafi a banza, shi ne ma'anar jubarun. Ko kuma a ce ai sai an karya ubangidanta, me yasa ya mallake ta, me yasa ba zai mallake ta ba? Malamai suka ce idan dai ba wai mutum ya riƙi dabbar ba ne, riƙo wanda yake na sakaci ko kuma na ta'addanci, to babu biya a kansa in dabbarsa ta je ta yi ta'adi. Mun gane bayani? Yanzu misali wanda ya riƙe mahaukacin kare, ka ga wannan akwai ta'addanci ciki. Idan karen ya yi ta'adi, dole sai ya biya. Idan kisan kan yayi, sai an yi kisasi ko ya biya diya, gwargwadon dai sakacinsa. To amma kana zaune da akuyarka ko ragonka ya je tunkuri wani yaro ya karya shi ko ya kashe shi ai ba kai ka tura shi ba sannan kuma ba hankali yake da shi ba da za a ce ai dole sai mai ita ya biya ko kuma sai an yi kisasi kan mai ita shine abin da annabi yake nufi anan al ajma'u jubarun dabba da ka ganta duk abin da tai ya tafi haka a iska ma'ana babu kisasi babu diya babu biya ba daukan fansa sawa'un akan dabbar ko kuma akan mai ita me yasa aka ce ba biya ba kisasi ba daukan fansa akan ta saboda batta da hankali ba shi yasa mahaukaci aka yarda hukunci na shari'a akan sa ba saboda bashi da hankali ana magana ne da mai hankali yanzu mahaukaci ai sallah bata wajaba akan sa yaro ma ai sallah bata wajaba akan sa me yasa yaro sallah bata wajaba akan sa hankalin bai nuna ba mahaukaci kuma babu hankalin to shari'a kuma tana magana ne da masu hankali to shi yasa in dabba ta je ta yi ta'adi ba za a rama ba ba za a biya ba ba za a dau fansa ba saboda dabbar batta da hankali idan kuma an dawo ta bangaren mai ita wanda ya mallake ta ba shi ya tura ta taje ta yi ta'adin ba to saboda haka babu biya babu kisasi babu daukan fansa wannan shine abin da annabi ke nufi wannan hadisi yace wal bi'ru jubarun rijiya da muka gani ita ma duk wani ta'adi da ya faru ta hanyar ta shi ma jubaru ya tafi a iska ya tafi a kawai babu wani fansa da za a dauka ba biya da za a yi mutum ne ya toni rijiya wani yana tafiya sai fada rijiyar sai ya mutu ba za a ce tunda yanzu ya fada rijiyar ya mutu dole a samu wanda ya toni rijiyar ya biya diya ko a yi kisasi a ba a haka ai bai tona rijiyar dan a fada a mutu ba ya tona ne dan a amfana da ruwanta to saboda haka idan tsautsayi ya sa wani ya fada ya karye ba za a ce sai an yi kisasi ba ba za a ce sai ya biya ba shine abin da annabi ke nufi anan yace wal bi'ru jubaru rijiya ita ma duk wani ta'adi da yazo ta bangaren ta ya tafi a kawai ya tafi a iska ya tashi a tutar babu mutum sai ya san yanda dai yayi jinyar sa ko ta nan ko ta tak amma dai ba za a kallafa ma wanda ya toni rijiyar ba tunda shi da ya toni rijiya dole ne sai ya dauko mai gadi ya ajiye ya zauna jikin rijiyar idan mutane sun zo yana nuna musu ko in makaho ya zo wuce ya ce bi ta wannan hannun nan akwai rijiya ba tilas bane a kansa ai shi yayi aikin alheri na tona wa mutane rijiya su amfana da ruwanta yanzu idan wani abu ya faru bisa tsautsayi na fadawa cikin rijiyar da ya kai ga rauni ko kuma ya kai ga rasa rai ba zai dauki nauyin haka din ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal ma'dinu jubarun rami da ake tonan ma'adinai su ma inda wani zai fada yayi rauni ko ya rasa rayuwarsa su ma ya tafi a haka ya tafi a iska ba za a kallafa ma ma'abocin wannan rami da ake tonan ma'adinan cewa sai ya biya kisasi ko sai an dau fansa ba ko sai an rama a kansa ba a'a tunda shi tonan ramin da yake ba dan komai yasa yake tono ba sai dan ya samu ma'adinai kuma ya halatta gare shi saboda haka inda wani zai fada yayi rauni ba zai dau alhakin hakan a wuyansa ba sai a ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa fir rikazil khumus ar-rikaz in an ce ar-rikaz shine dukiyar da jahiliya suka birne a ƙasa su da tunda babu banki idan mutun yana so ya adana dukiyarsa sai to ne rami sai ya koyi irin dare ya raba din nan ya duba gabas ya duba yamma kudu arewa ba motsin kowa sai tone rami sai sa kudin sa ya rufe ba wanda ya san inda ya sa duk lokacin da yake bukatar kudin sa sai zo ya tona ya dauki kudin sa to dan haka suke adanar kudi saboda babu bankuna idan mutun ya aje kudi a gida za a iya zuwa a bidare a sace ko a masa karfa karfa a karfi to amma idan ya boye ba wanda ya san inda ya boye kamar ka kai banki ne ka aje kudin ka to wani yakan tone rami ya sa kudin ya boye ba wanda ya gaya wa kuma ajali ya halin sa kaga dukiyar za ta yi ta zama cikin kasa wani kuma zai iya tonon rami ya sa kudin ya boye bai gaya wa kowa ba idan yazo sai ya manta a ina ya sa kudin anan ne ko a can ya toni nan bai samu ba ya toni can bai samu ba actual inda ya burna kudin ya mance kudin kuma sai ya tafi a haka wani zai iya tonon ramin ya sa kudin ya boye sai ya hadu da tabin hankali kaga ya hadu da tabin hankali ba zai iya zuwa da kansa ya cire kudin ba to duka dai sabubba suna sa kudin sai ta zama a cikin kasa to kai kuma idan Allah ya hukunta maka mallakar kasar wani dalili yasa ka toni kasar ka samu wannan dukiyar an halatta maka ka ci 1 over 5 na wannan dukiyar mun gane bayanin shine bayanin da annabi yake yi anan cewar wa fir rikazil khums a cikin dukiyar da jahiliya suke boyewa a baya gabanin zuwan musulunci a kasa duk wanda Allah ya masa gamo da kasar ya tono wannan dukiyar to yana da haƙƙin ya dauki 1 bisa 5 kenan 4 bisa 5 ba mallakin sa bane kenan bai halatta yanzu in ka tono dukiya daga kasa wacce ba taka ba a kasar ka bai halatta ka cinye ta duka ba menene haƙƙin ka ciki shine ka dau 1 bisa 5 4 bisa 5 kuma ka bada shi wa baitul malil muslimina a ci gaba da hidima wa musulmai watakil wani ya ce to a yanzu tunda babu baitul mali ba to a yanzu babu irin wannan dama an gane nufi na yanzu ba wanda zai toni rami ya ce ya samu ku ko akwai zamanin da ne yanzu suke tona kasa su boye kudi amma yanzu babu wannan zamanin ya shude yanayi ya shude kenan da wancan zamanin akwai baitul mali kuma ana sa kudin a kasa yanzu kuma ba baitul mali kuma ba a sa kudin a kasa an huta an gane bayani na wancan zamani ba akwai baitul mali na musulmi kuma kudin ana boye shi a kasa a zo mutun ya mallake shi ya same shi yanzu kuma babu baitul mali na musulmi sannan kuma ba a samun kudin a kasa shikenan an huta na'am eh kaga wato baba Allah masa baiwa wannan maganar da yayi na so in kawo ta wallahi na mance irin satin ta sai tuna mana yawa bayanin da yake yin shine yanzu idan dabba ka taje ta yi ta'adi wa masu manoma to babu biya a kanka to ishara ta gabata cewar idan ya zamanto ta'adin da ta yi babu sakaci an gane bayani na ba sakaci ba ta'addanci har muka kawo misali da wanda ya riki mahaukacin kai aga akwai ta'addanci ka zo da mahaukacin kare ka zauna da shi a unguwa ga yara ga mata ga shi ana zirga zirga ana hada hada ka san ai ganganci ne dama ka zo ka aje mahaukacin kare cikin mutane saboda haka duk ta'adin da yayi sai ka biya to haka zalika wanda ya sake dabbobinsa a damuna kamar irin wannan lokaci da muke ciki suka tafi gona suka yi ta'adi sai ya biya saboda akwai sakaci a ciki dama abin da yasa aka ce babu biya idan ya zama ba sakaci amma in har ya zama akwai sakaci to dole akwai biya ina fata mun gane kenan yanzu tunda mutane ka san sun yi shuka ana damana kana da ɗayan zaɓin biyu in ma ko ka ɗaura dabbobinka a gida ka je ka nemo musu abinci ka kawo musu ta yanda masu gonaki da suka yi noma za su tsira daga ta'adi ko kuma ka fita da dabbobinka ka je kai kiyon su ka tare su kar su shiga gonan wani su masa ta'adi ko kuma ka nemi mai kiyo ya je ya kiyo kana biyar su wannan duka zabi ne wanda duk wanda kai daidai ne amma haka kawai ka sake su tunda ba hankali suke da shi ba akwai ganganci ciki duk wanda suka shiga gonar sa suka masa ta'adi sai ka biya ina fata mun gane. Na'am. Na'am. Na'am, sai aka zo aka samu. Wato Alhaji Suleiman ya kawo mana misali guda. Mun ce da a yanzu ba a samun irin wannan. Yanzu ya kawo mana misali guda. To amma bayanin da kai shi ne sun sata. Sun sata. Kaga kuɗin sata. Na'am. Yawwa. To irin wannan dukiyar gaskiya ba za ta samu wannan hukuncin ba. Za ta iya samun wannan hukuncin ne in ba a san mai dukiya ba. Misali, ka sayi gurin, kuma gurin kai ma kafin ka saye shi wani ya saya, sannan shi ma wanda ya saya an ɗau lokaci a hannunsa ya zo ya siyar maka, to zai iya ɗaukan wannan hukunci. Amma idan ka san asalin mai gidan, ta yiwu shi ya sa kuɗin, to nan haƙƙinsa ne a neme shi a ba shi kuɗinsa. Ko kuma in baya raye a nemi magadansa a ba su. To amma idan abin ya yi ɗau lokaci, shekaru 30-40, kuɗin kuma yana nan bai lalace ba. Wani ma ya sayi gidan ya daɗe a hannunsa ya zo ya siyar, yanzu haka ma aka ce nemo wanda ya sayi gidan a hannunsa ba zai san ina zai same shi ba. Kai ka zo ka siya ka samu, to zai ka ɗauki wannan hukunci. Sai ka ɗauki ɗaya bisa biyar. Sauran kuma ka ba irin ƙungiyoyin musulunci da suke kaman su izalatul bid'a wa iqamatus sunna da sauransu dai masu hidindimu na ɗawainiya na su zakka na su marayu na su waƙafi sai a ba su sauran su kuma su suka san yanda za su sarrafa shi wa maslaha na musulmi ko ta nan ko ta ta. Amma idan har an san ma'abocinsa kuɗin mallakinsa ne a ba shi abinsa. Dama dalilin da ya sa shari'ar musulunci ta yi wannan hukunci. Wani lokaci dukiya takan yi shekaru kusan 100 ma a ƙasa. Kaga samu mai ita zai wahala. To saboda haka kai yanzu da ka zo ka sai ƙasar. Ƙasa ta zama mallakinka ka samu wannan dukiyar ba a dora maka, ba a kallafa maka kai ta wahalan sai ka kwakulo ka nemo mai shi ba aiki. Kawai abin da aka hukunta shine an baka dama ka dauki 1/3 wannan dukiyar, sauran hudun kuma a sa shi a baitul malil muslimin. Alaikum assalam. Na'am. Sai ka mika hukuma. Shikenan. Hukuma kuma ya rage nata. In ta abin da ya dace shikenan. Ko kuma ka ba wa kungiyoyi kamar yadda muka yi bayani. Wanda za su yi aiki na addini. Ba za ka ɗauka ba. Arai. Ai hakan yana nuna ka san mai dukiya. Ka gani? Tunda taya aka kasancewa ba na halal ba. Ka gane nudina? Dole sai ka san me shi nan ne zai sa kasancewar dukiyar ba ta halal ba ce. Amma ai sanin me shin shine matakin farko. Kafin a je ga mataki na biyu sanin dukiyar ta halal ne a ta haram ne. Tunda za ka san cewa dukiya ta haram ne kuma baka san me ita ba, haka ba zai yiwu ba. Abu ne wanda yake da wahala kwarai da gaske. To gabanin mu duba darussan da wannan hadisi ya kunsa ɗan uwa. Akwai buƙatar mu yi tambaya. Yawwa, wannan dai babin da muke karatu cikin sa babin zakka ne. To me yasa aka kawo wannan hadisin a babin zakka alhalin babu ambaton zakka cikin hadisi? Wace hikima ta sa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin babin zakka? Kaga an yi maganan dabbar mutum da za ta je ta yi ta'adi ko ta raunata wani, an ce babu biya a kansa kuma babu a kan dabbar. Haka rijiya da mutum zai tona ko kuma ya yi burtsatsai, wani ya dandatsa yatsarsa, kaga wannan duka babu biya a kansa. To a ƙarshe kuma annabi ya ce abin da aka samu a ƙasa na dukiyar da jahiliya ke ɓoyewa mutum yana da 1/5. To wace hikima ce ta sanya mawallafin littafin nan kawo wannan hadisi ƙarƙashin wannan babi? Babin kuma na zakka ne. Na'am, ɗaukan kashi ɗaya cikin biyar.
yana da alaka da zakka kenan ta yaya na'am ya zaka ce abinda aka yi wannan yana daga cikin hikimomin abinda aka samu na dukiya a cikin kasa wannan ya nuna ba zakka a kansa menene yake kansa dai bisa da ba a ce a fidda masa zakka ko da ya kai nisabin zakka wannan hikima ta farko ke za a ƙara mana hikima ta biyu da ta samu wallafin dan a bambance zakka daidaiton su yadda na'am to shi abin da ka samu a cikin ƙasa ko kana da wadata an halatta maka ɗaya bisa biyar sabanin zakka ita ba bata halatta ga mawadaci ba to khadhu min aghniyahum annabi yace fa turaddu ila fuqara'i na'am akwai wata hikimar bayan wannan na'am haka
haka
abin da ka fahimta ke na alaji na a ba wa baitul mali kashi hudu na wa alaikumu salam na wannan maganar taka tana da kyau sosai kuma wasu daga cikin malamai sun yi ishara a kanta cewar tunda ita dukiya haƙƙinta ita ce a fitar da zakka to wannan shi ma ga haƙƙinsa sannan kuma ka fahimci cewar wannan haƙƙin ya bambanta da zakka baya cikin babin zakka shi yasa ya kawo shi yanzu kamar a babin lokatan sallah ai ya kawo lokatan da aka hana yin sallah dan ka gane cewar ya kamata kai sallah a lokaci kaza bai kamata kai sallah a lokaci kaza to haka anan ma ya kawo abin da kar a dauka cewar akwai zakka a cikin sa ko da kuwa ya kai nisabi na zakka a shi ga haƙƙin da ke cikin sa shine 1/5 wannan a dunkule kenan abinda zamu fita da shi karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar duk wani ta'adi da dabba tai wannan ta'adi in har babu ganganci a ciki kamar yadda muka yi bayani a baya babu sakaci a ciki kamar yadda muka yi bayani a baya babu ta'addanci ciki to wannan ta'adin ya tafi haka babu biya a kansa sannan abu na biyu zamu fahimci cewar duk wanda ya toni rijiya sannan wani yazo ya fada cikin wannan rijiya din shi ma babu komai a kansa na haƙƙi bai cutar ba sannan kuma ba za a tuhume shi ba sannan abu na gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar ba a fitar da zakka sai ga dukiyar da ta kai nisabi wanda yake ayyananne ko sama da haka amma dukiyar da aka same ta cikin ƙasa ita koda ta kai nisabi abin da ya rataya a kanta shine wanda ya same ta cikin ƙasa ya dauki 1/5 saura kuma a sa a baitul mali na musulmi komin yawan dukiyar wannan na daga cikin bayani da muka yi na hikimar da ta sanya mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babu duk da cewa hadisin bai kunshi magana kan zakka kai tsaye ba. Sannan abu na kusa da ƙarshe da zamu fita da shi karkashin wannan hadisi, zamu fahimci yaushe ne ake amfana da dukiyar zakka, yaushe ne ake amfana da dukiyar da aka samu cikin ƙasa. Ana amfana da dukiyar zakka ne lokacin da ta shekara, ana amfana da dukiyar da aka samu daga cikin ƙasa ne a lokacin da aka tono ta. Wannan sai nuna bambanci tsakanin wannan da wancan. To abu na ƙarshe da zamu fahimta daga wannan hadisi har ila yau da ƴan uwa, zamu fahimci sassauci na wannan addini namu na musulunci ta yadda ba a kama mutumin da yayi aikin alheri na tonon rijiya da laifi ba idan an samu tsautsayi ya au. Wannan na nuna mana kamala da cika na wannan addini namu na musulunci. Wannan shi ya kawo mu karshen bayani kan wannan hadisi, sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بان هكا أقوى أقوي سنروى دا زامو كركا يدشي. Na farko dai muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko, ya ba mu dama na gabatar da karatu a wannan majalisi mai tarin albarka na tsawon shekaru uku. Muna jinjina da godiya wa Ubangiji, ba iyawar mu bace, ba dabarar mu bace, ba yin mu bane yin Ubangiji. Allah mun gode maka bisa ga wannan ni'ima da ka mana mai girma, ta yadda idan har ka ga an yi fashi to wani uzuri ne mai ƙarfi wanda ya fita daga iko. Wannan duka ba iyawanmu ba ce, taimako ne da agaji na Ubangiji kuma tsawon shekaru uku, wanda mun ɗauki babuka wanda suke masu tarin yawa daga wannan littafi na Umdatul Ahkam da ya kunshi hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Mun ɗauko karatu tun daga tsarki, muka zo muka ƙarƙare bayani a kai, muka zo sallah, bayan mun ƙare sallah ta wajibi muka zo salloli waɗanda munasaba take kawo su, kamar irin su sallar roƙon ruwa, irin su sallar tsoro, irin su sallar kisfewar rana. Waɗannan duka muka karanta su, muka zo muka yi jana'iza da hukunce-hukuncenta. Kuma yanzu Allah cikin ikonsa mun shiga magana kan zakka, rukuni na uku cikin rukunan musulunci. To waɗannan duka taimako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba yinmu ba ne, ba iyawanmu ba ce, har Allah ya nuna mana wannan rana, ya nuna mana wannan lokaci. Allah muna godiya gare ka. Abubuwan da muka karanta a wannan majalisi mai albarka, Ubangiji ka sa su zamanto hujja gare mu, ka sa su zamanto masu amfani gare mu duniyarmu da lahirarmu, ka sa ya zama sababin shiganmu aljanna, ka nauyaya mana mizaninmu na lada da su. Abu na biyu, bayan mun yi jinjina da godiya wa Ubangiji, kuma mahalarta wannan majalisi kun cancanci a jinjina mu, domin idan da bakwa nan ba zan zo na zauna ina karantarwa ba, sai na zauna a gida na yi wasu uzurori na. To amma kasantuwar na san ko ban zo ba akwai wanda zasu zauna jira na to wannan zai zaburar da ni ya bani karfin gwiwa zuwa ta sannan kuma ba zan zo in zauna ina kallon ku kuna kallo na ba dole ne a karanta ayi bayani ayi sharhi a dauki darussa to wannan kuma yana lazumta yana hukunta dole sai an leka nan an leka ta an kallo nan an kallo can bangarori daban-daban ta yanda za a fita da fa'idoji da suka kamata to abu na karshe ƴan uwa tabbas wanda zai ji wannan jawabi zai hararo wasu abubuwa to kusan wannan ba wai shike nuna cewa majalisin mu ya zo karshe ba sai dai mun zo wani gap da za a dan dasa aya kafin Allah ya ƙara ba mu wata damar sai mu dora daga inda muka tsaya ina ga wannan zai zama shine majalisin mu na karshe a wannan masallaci dube da cewar akwai uzuri da ya kullo gare ni wanda zai hana ci gaba da karatu din a rana irin wannan shine ci gaba da karatu da na fara yi a Kano wanda kuma ya shafi ranar kulli tunin da talata da laraba to kaga wannan yake nuna cewar ci gaba da karatu a rana irin wannan ba zai yi ba to ranakun alhamis da juma'a kuma akwai guraren da muke karatu alhamis muna yi a GRA kaga ba da mun mu dauki wannan karatun mu ce za mu kai shi alhamis sannan juma'a muna yi cikin asibiti kaga ba damar mu dawo da lokacin karatun juma'a to ta kil wani yace to ga weekend to weekend kuma wasu lokatai bana gari to sannan koda ina gari akwai wasu uzurori to sai zamanto dama cikin jerin kwanakin da nake karatu cikin garin nan weekend baya ciki dama litinin talata laraba lamis juma'a to sai zama weekend suma iyalan gidan ana ba su nasu sannan kuma wani lokaci ma a weekend din bana gari to sai zamanto dai alatilas wannan majalisi namu mu dakatar da shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sake dawo hankali ubangiji ka san wannan guri ka kai agaji ka kai taimako ka kai doki masu kokarin su ga sun daga musulmi hankalin su ubangiji ka nuna musu ikon ka da buwayarka a kansu ubangiji ka taimaki musulmi a duk inda yake ka amintar da musulmi a duk inda yake ka kare musulmi a duk inda yake ka daukaci musulmi a duk inda yake wannan addini naka na musulunci ubangiji ka daukace shi addinin kafirci ubangiji ka kaskantar da shi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته